إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya kara raya mu a cikin wannan yammaci da talata 18 ga watan Rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1442 wanda daidai da 2 ga watan Maris shekara ta 2021 miladiya. Allah ya karra mu a cikin wannan masallaci Masjidu Sani Gunda wanda ke namba 39 Yakubu Avenue daura da Galadima Road a Gwarimi jihar Kaduna a wannan kasa ta mu ta Nigeria. Muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka اعتقاد الأئمة الأربعة قدرن مقباتا جاغورورن نمقداهدو أبو حنيفة نعمان بن ثابت الكوفي أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي القرشي أبو صالح أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني رحمهم الله تعالى رحمة واسعة mun kwana a shafi na 48 a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na 53 za mu tashi a daidai gabar da malai yake cewa al mabhathul khamis bincike na 5 a cikin wannan littafin wannan shine ƙarshe a littafin daga wannan binciken shi ne ƙarshen wannan littafi ba wannan bincike da malam ya kawo na 5 ya ce aqidatul imam ahmad bin hanbal kudirin jagoran nan bajimin malami imamu ahmad bin hanbal al-shaybani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a imamu ahmad malami ne daga cikin jagororin nan da ake koyi da su a duk duniya a cikin ilimi na fiqhu da aqida da ilimin hadisi addini su kucin da guda ana koyi da su saboda Allah ya ba su karbuwa a cikin al'umma Imam Ahmad kuma shine karamin su mun ji daga cikin tarihin Abu Hanifa mun ji na Imam Malik mun ji na Imam Shafi'i Imam Ahmad Imam Shafi'i ya girme shi da shekara 14 shi an haife shi shekara ta 164 Imam Shafi'i kuwa an haife shi 150 shekarar da Abu Hanifa ya rasu shine shekarar da aka haifi Imam Ahmad bin wato Imam Ash-Shafi'i. Shi kuma Imam Ahmad an haife shi shekara ta 164 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Kaga sai nuna mana cewa Imam Ahmad Imam Shafi'i ya girme shi da shekara 14. Dukansu Imam Ahmad shine karami a cikin su, kuma shine yazo daga baya, kuma ababan da Allah ya bashi na tarin ilimi da haddace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dara wa ukun nan da suke a baya, saboda ya tashi maraya yana din shekara 3 a garin Bagdada mahaifinsa ya rasu. Mahaifiyarsa ta ɗauki ɗawainiyar gudanar da rayuwarsa da neman ilimi. Allah ya sa mahaifinsa yana da ɗan hali a hannunsa, bi ma'ana yana da ɗan wadata. Da wannan abin da ya bari aka dinga masa hidima, ya koyi ilimi da haddace Ƙur'ani yana yaransa. To a wannan gaba Imam Ahmad bin Hanbal bai tsaya a cikin ƙauyen garin Bagdada ba, ya zagaye dukkan wato garurrukan da ake neman ilimi na addini da neman ilimi. Ya shiga Kufa, ya shiga Basra, ya shiga Hijaz, ya shiga Madina, ya shiga Makka, ya shiga Yaman da sauran wurare da ya je wajen neman ilimi da dukan ilimi. A wannan tafiye-tafiyen Allah ya bashi karɓuwa da ajiya a zuciyarsa, ya haddace hadisi 1,000,000 daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai dai haddace hadisi 1,000,000 shine malamai ke masa taken hafiza alfu alfu hadis, ya haddace hadisi 1,000,000 nawa kenan? 1,000,000 abinda ya haddace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma ya samu yabo a malaman zamaninsa, hatta waɗanda suke malamansa ne, saboda sun jinjina masa, sun ɗaga masa tuta, saboda Allah ya yi shi mutum ne mai haƙuri. Kuwa daman ai Allah ce inna Allaha ma'a sabiri, kuma mutum ne mai juriya. Kaga kuwa haƙuri idan ya ƙaru da juriya, kaga nurun ala nurin kenan. Sa'annan kuma mutum ne mai tsantsini, sa'annan mutum ne mai gudun duniya, sa'annan mutum ne mai tawalu'u, bai ɗauki kansa komai ba, wanda taƙawarsa ta kai matsayin da idan aljani ya shiga jikin mutum takalminsa yake cirewa, ya ce a je a nuna wa aljanin cewa takalmin wannan shine takalmin Imam Ahmad. Sai aljani, saboda an nuna takalmin Imam Ahmad, ya fi tsoron Allah ya fita. Kago san karama ta kai karama, ko daraja ya kai daraja, da matsayi ya kai matsayi. Imam Shafi'i kansa yana yaban Imam Ahmad, ya ce na san Imam Ahmad kamar yadda ya zo a cikin sharh usul i'tiqad al-sunnah wal jama'a na Imam Al-Lalaka'i. Ya ce Ahmad imamun fi thamani khisalin, Imam Ahmad abun koyi ne a siffofi guda 8, in ji Imam Shafi'i. Kada ya girme shi ko? Kuma shi Imam Ahmad ya yi karatu a wurin Imam Ahmad, Imam Ahmad ya yi karatu a wajen Imam Shafi'i, kuma Imam Shafi'i ya tuntuɓi Imam Ahmad a fagen ilimi na hadisi, saboda ya bi shi ido a wurin. shi yasa baka dan an ce da yawa an ce jamhur sai kaga an ce Malik Shafi'i Ahmad saboda ilimin su ya haɗu da juna Imam Malik kaga malamin Imam Shafi'i ne shi kuma Imam Shafi'i malamin waye Imam Ahmad ne kaga inda suka yi kamanceceniya a fage na ilimi na fiqh saboda Imam Ahmad ya koyi fiqh a hannun Imam Shafi'i yace إمام في القرآن شي إمام أحمد إنجي إمام الشافعي يتي ناصن شتوا أبن كويني أفجن إلم القرآن إمام في الزهد يتي أبن كويني أزهد يتي إمام في الورع yace abun koyi ne a wajen tsantseni da gudun duniya yace imamun fi sunna Imam Ahmad abun koyi ne a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace imamun fi lugha yace Imam Ahmad aya ne a fagen ilimin harshen larabci abun koyi ne sai ce imamun fil hadith kuma shi Imam Ahmad abun koyi ne a wajen ilimin hadisi sannan ya ce imamun tauhid a wajen kaɗaita Allah to abun koyi ne kan wannan ya cika sufofin da duk mutumin da ya hada irin wannan sufofin in ya wuce ai sai ka kalle shi ko to dukkan kowanne a ciki abun koyi ne ranan da ya mutu sai da Yahudawa 10,000 suka musulunta ranan da ya mutu Yahudawa 10,000 suka musulunta shi dalilin mutuwarsa ka kusa wannan ba karamin mutum ba ne yawanci manya-manyan malaman musuluncin da kake ji ana karatu ana ambato sunayensu su ɗalibansa ne daga ciki akwai Ali ibn Madini kaga ɗalibin Imam Muhammad ne bal aqran kuma ɗalibi ne gari sa sannan Ali ibn Madini kuwa malamin Imam al-Bukhari ne kaga shi malamin waye kenan Imam al-Bukhari ne sannan Abu Dawud Sulaiman bin Ash'ab as-Sajistani mi sunan Abi Dawud shi ma ɗalibin Imam Ahmad ne shi kuwa Imam Tirmidhi ai ɗalibin Imam al-Bukhari ne kaga shi malamin malamai ne ko Imam Ahmad wato ya zama aya a fage na sunna kuma mutum ne mai tawalu'u in ka gan shi za ka san cewa akwai alaman kankan da kai bai tsaki kansa komai ba ya zo wucewa a kasuwa wani lokaci ya haɓa kayan da ya siya a kafadarsa sai mutane suka gan shi suka ce subhanallah jagora irin wannan yana ɗaukan kaya har mu karɓa maka sai ce a'a innama ana miskin ni miskini ne niwa ba har za a karɓan min ku kuma ni miskini ne ni ba kowa bane ina fata an gane ni ba kowa bane da ni ba kowa bane ku kyale ni saboda tawalu'unsa ya taɓa tsayawa a wani masallaci ladani da ya zo mai san shi ba sai ce fita in kulle ƙofa ta kori Imam Ahmad ya fita daga shi kuma ya yada zango ne saboda yana so ya huta da safe ya ci gaba da aiki tafiya. Shi kuwa wannan mutumin bai san waye Imam Ahmad ba. Imam Ahmad ya fito ya samu wani waje, yana zuwa sai ya tsaya kusa da shagon wani mutumi, sai ya tsaya sai ce da Allah, ba za ka ɗan tada min kafa ɗan raba a nan ɗin huta ba? Sai mutum ya ce ba komai, zauna. Sai ce to amma kai waye? Sai ce ni ne sunana Ahmad bin Hanbal. Tike kai ne Imam Ahmad din nan? Sai ce ya yi shekara da shekaru yana roƙon Allah ya haɗa ni da, ya ce na yi shekara da shekaru ina roƙon Allah ya haɗa ni da kai. Imam Ahmad ya ce me kake yi a wa'annan shekarun? Ya ce kullum istighfari nake yi, nan lizumci istighfari don Allah ya haɗa ni da kai kawai. Sai ce to istighfarin ka ne ya sa aka wulaƙanta naka kudi daga masallaci, saboda Allah ya ƙaddara ya karɓi addu'anka sai ya haɗa ni da kai, ya tunkuɗo ni wajenka. Ya ba shi masauki, ya karrama shi. Saboda tawalu'un sa daman manzon Allah ya ce ma tawaza'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu ta'ala, babu wani makhluki da zai kankan da kansa domin Allah ba dan mutane ba, ya dauki kansa shi ba kowa bane, kuma har ga Allah shi ya yana ji a zuciyarsa, har ga Allah shi ba wani abu bane, sai Allah ya dauka shi. Duk lokacin da mutum ya dauki kansa shi wani abu ne, sai Allah ya kaskantar da shi. To Imam Ahmad bin Hanbal yana da ƴaƴa wanda a cikin ƴaƴansa Salihu shine babban ɗansa, shi kuma ya yaɗa fiqhun babansa ne, amma ba a san shi ba sai a fagen ilimin fiqhu aka fi sani. Mazhaba ta Hanabila za ta ga mafi galibi in an ce qala Salih ay bin Ahmad bin Hanbal ash-Shaybani, ɗansa, saboda shi ya rawaito fiqhun babansa. Abdullah shi kuma ya fi shahara, saboda baban shi ya fi shahara da ilimin hadisi. Duk lokacin da za ka ji an ce qala Abu Abdullah, ana nufin Ahmad bin Hanbal, wato shi ake nufi, saboda Abdullahi shi ne ya shahartar da ilimin babansa na hadisi. Sannan kuma yana da ɗa Hanbal. Ina fata gani Hanbal bin Ahmad bin Hanbal ash-Shaybani. Sannan kuma yana da ɗalibi Hanbal bin Ishaq, shi kuma ash-Shaybani, shi ma ɗalibin, shi kuma ɗalibin ɗan baffan Imam Ahmad ne, ana kiransa Abu Ali. Hanbal bin Ishaq ash-Shaybani ɗan baffan Imam Ahmad ne, ina fata an gane. Shi kuma ya rawaito fiqhu wani ɓangare na tauhidi da jaraba wanda Imam Ahmad ya sha a rayuwarsa, sai da ya shekara 34 ana azabtar da shi, ana dukan shi, kuma duniya ta fito tana jiran ya ce jinin wa'annan mutanen sun halatta shugabannin a musu bore. Imam Ahmad ya ce baya halatta, kuma manzo Allah yana wa shugabanni bore. Daga inda wasu daga cikin irin malaman da muke da su ne yanzu fa za su ce baya tsoron Allah ko baya ƙaunar addini, haka aka azabtar da Imam Ahmad ya sha azaba shekara 34 kai sai da aka kai matsayi aka hana shi karantar da mutane, kuma ya hakura saboda an ce sai ya ce Qur'ani halitta ne, wanda za mu zo bayaninsa a gaba nan kaɗan. Imam Ahmad ɗansa Salih shi aka gabatar lokacin da ya rasu ya yi masa sallah, sai dai ba Salihun ya yi masa sallah ba. Mutane da yawa suna tunanin Salih bin Ahmad bin Hanbal ya yi masa sallah, to shi da kansa Salih ya faɗi, ya ce da yawa suna tunanin ni ne ma babana sallah, saboda da aka zo da gawan babana an ajiye shi, na gabata kenan zan yi sallah, sai naji ana taba na a baya ana ce mun amfani da sunnatul amir ga shugaba ya zo sunna ta manzo Allah shugaban ya dace yayiwa babanka sallah ba kai ba yace sai na ja da baya sai amir ya shiga gaba yayi sallah ni ina bayan sa to mutane da yawa da suka ga na shiga gaba shi san an tambaye su waye mai sallah tace ni ne an ce ne da bacin sai ke fadi shi Imam Ahmad ya rasu shekara ta 241 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wannan yace qauluhu fi tauhid wannan shine kadai kadan daga cikin tarihin waye Imam Ahmad yace zanci fuka da Imam Ahmad ya fadi a tauhidi jaa fi tabaqatil hanabila yazo a cikin tabaqat na hanabila innal imam ahmad su'ila 'ani tawakkul lalle imam ahmad bin hanbal ash-shaybani amma sa tabaya akan me ake nufi da tawakkali bawa mai tawakkali zuwa ga Allah ko faqal sai imam ahmad bin hanbal yace قطع الاستشراق في الإياس من الخلق ينشي دون نيمان حسكي بحيبه تباني دقا حالتو نقو بانجيجي واتو ينشي تباني دبا شيئا دوانا او كاكا دوانا ابنن دقا متاني كما يدي شيئا قوا الله الله تي ومن يتوكل على الله فهو حسبه هو وندا يدو غرغا الله الله يا وداتر مسا ان الله بالغ امري للي الله زي كسد امرنسا وندا يتارا مك ان كدوغر دشي قد جعل الله لكل شيء قدرا هو ما ابو دك غني الله يا سا مسا قاري ان دي كدوغر غا الله تو باب وندا يكسا ye maka abu na cutarwa sifa ce abin da Allah ya tsara a kanka dogararka ga Allah ina fata an gane shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dasa wa Abdullahi dan Abbas a zuciya fa'lam anna al-ummata ku law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in لن يفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك فبني دا الأمة الدنيا إنسهم وجنهم متاني دا الجنو ذا صحدو على أن ينفعوك بشيء جنس أنفانك كيد ونأب لن ينفعوك بس إسا سأنفانك كيبا إلا بشيء قد كتبه الله لك فاتيد أبنك الله يربو تامك زي سانيك مع الخير شيء كدي duk yanzu a ce Kaduna gabaki daya ko a ce Najeriya ranka ta kafinta tana kaunarka da masu kudi da talakawan da kowa da masu mulkin da mabiyan da kowa suka ce suna so su wadatar da kai wallahi ba su isa su wadatar da kai ba sai abinda Allah ya rubuta maka kaunar ba zai yi ba zai sa ka zama mawadaci ba ولو اجتمعوا دا متاني دا الجنو ذا سهدو على أن يضروك بشيء جنس تشوتا بكيب ونأب لم يضروك بس إسا ستشوتا بكيبا إلا بشيء قد كتبه الله عليك فاتيدا ونأب دا ألا يارقا ياربتا تنفل أزل شوى أبن ذي ساميكا كونا وقدرا وأذلا شيني ذيبا ثورة تجا فأهل تدونيهم da shekara 50 Allah ya tsara duk wani abin da zai faru a duniya hadisin Amr ibn al-As wanda Imam Muslim ya rawaito qaddara Allah maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50,000 sana wa kana 'arshuhu 'ala al-ma yace Allah ya tsara tsarin halittu tun kafin ya halicci samai da kasai da shekara 50 الهالي على عرش أبنجي يا كسر شيء كروة سمروة هذا ما يكسر لنا مكا في جند متى من سكة كيجة كنتا suka kai ga maka makinci da kiyayya da duk kutun gwila duk abin da za su yi maka wallahi ba su isa su cutar da kai ba sai abin da Allah ya tsara cewa zai hau kanka da cutarwa ina ba ta an gane ga duniya ga baki daya ka takaf mutane da aljanu ina ba ta an gane masu kudi da talakawa masu mulki da sarauta dukkan su za su hadu su ce sai sun ga bayanka wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ba su isa su ga bayanka ba illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka sai da abin da Allah ya rubuta a kanka zai faru da kai kuma manzo Allah ya nuna maka wannan abin sai ce rufi'atil aqlam alqalam man da suka rubuta wannan hukuncin daga wurin Allah an daga su daga rubutu wajaffatis suhuf falla yanda aka rubuta dokar da tsarin na Ubangiji ya bushe la mahalata hakan ne dai zai faru ba wanda ya isa ya canza wannan abu kuma ba wanda ya isa ya cutar da kai saboda Allah bai rubuta a kitaba kauniya kadariya azaliya taka cewa abin nan zai faru da kai ba shi yasa sai dai kaga kine ta wahala saboda dama Allah bai rubuta maka ba amma wanda aka rubuta mai kaunan wa kadaran wa azalan sai kaga abin ya faru saboda dama can Allah ya rubuta hakan zai faru amma ji wannan matsala wannan magana ya dauko shi ne a tabaqatul hanabila mujalladin farko shafi na 416 qaran yace waja'a fi kitabil ihda ya zo a cikin littafin da ake kira kitabul mihna littafin da ya tattaro jaraba wanda imam ahmad ya shiga a rayuwarsa tsawon shekara 34 tun shekara ta 298 lokacin da ma'mun ya hau mulki ya zama amirul mu'minin aka samu ahmad bin duqad al-mu'tazili wani gurbataccen malami da ake kiransa ahmad bin duqad al-mu'tazili akida mu'tazilanci ya ra'i shugaba sai ya dasa mai wannan akida to wannan dalilin yasa aka dinga azabtar da malaman sunna aka bashi ya zama shugaban alkalai da daula ta musulunci ya kashe wanda ya ga dama ya daure wanda ya ga dama ya zane wanda ya ga dama aka dinga yi cikaran ya dinga cin karansa ba babbaka to wannan jarabawan ba ta gushe ba ma'mun har ya tafi mu'tasim yazo ya tafi wafiqun billah yazo ya tafi sai da mutawakkin billah yazo shine fa aka samu sauki kaga ma'mun mu'tasim wafiq sai da aka samu kusan guda uku a tsawon shekara 34 sai a shekara ta 232 sannan mutawakkin billah ya zama khalifa yana daga cikin ai umara na daula abbasiya to anan ne fa mutawakkin billahi yace su imamu ahmad da aka takura sai ce a kyale su su ci gaba da karantar da mutane malaman da aka daddaure su duk yasa aka take su to a tsawon shekaru 34 nan fa imamu shafi yace na san ai wa imamu ahmad bulala dubu akwai lokacin da ana dukansa yace da Allah ku dan yi hakuri ina zuwa sai shiga cikin daki sai tuke rigansa yake zari ne mayafi ne sai daure yake ana dukansa ne a kugunsa sai ya cire mayafinsa sai ya daure kugunsa da shi da ya shigo ya fito sai ce ga baya shimfida yace a cigaba da dukan baya suka ce mun yi tunanin shiga da kai zaka canza ra'ayin ka in ka fito zaka ce eh qur'ani halitta ne sai mu kyale ka sai ce a'a abinda naji tsoro shine dukan da kuke mun kuna duka na ne a kugu in kuka ci gaba da duka na kada tufafi na ya yage al'aura na ya bayyana shi yasa na tuke riga na ba ku baya ku daka yanda kuke so baya sai dai fashi amma ba wani abin nan da zai bayyana na al'aura na shi yasa na juya muku baya shi yasa malamai suke cewa cikin mutumin da ya tabbata hadisin imamu muslim wanda hadisin Huzaifa a cikin malaman sunna imamu Ahmad ne shine dalilin da yake kiransa imamu ahli sunnati wal jamaa maza Allah ce wa in duri bazaru za a kai zamanin da shugabanni zukatansa na shedanu ne kuma ba su aiki da Qur'ani ba su aiki da hadisi koda sun da ke ku a baya saboda kika suka kace dukiyanku manzo Allah ce ku saurari maganar su ku yi musu biyayya kada ku ce sun yi wannan ketan ba za ku yi musu biyayya ba ina fata gane Imam Ahmad kuwa kaga ya doge ya kiyarda ya ce Qur'ani halitta ne Imam Shafi'i sai da ya sha wahala da ya sha wahala sai da ya yi tawili yace inna tawrata wazzabura walqur'an walinjil كل هؤلاء أربعة مخلوق ويحرك أصابعه ويريد بذلك هذه الأصابع الأربعة يشي كنغا التوراة بإنجيلة بزبورة بقرآني وأنن أزوتي سيرا نفهم وأنن ياتن حالتاتي أنا أكتل إمام الشافعي إمام أحمد كوانا جرى يفدي أن جليلة بسنزو سنة جرى فتوار إمام أحمد yana bada fatawa shikenan za a yada wa duniya ai Imam Ahmad ya ce kaza shikenan sai zama talk of the day Imam Ahmad ya ce kafe ce ina ba zai fadi ba kan azabar da aka yi masa ya ce sai dai a mai azaba shi dai ba zai fadi ba har yake gaya wa Ali bin Madini wai hak kai canka dan Ali bin Madini ya ce mai kai azabar nan fa tayi yawa hanya ni bazan dauki akhdhu bi rukhsa ba bazan dauki sauki ba ina fashan azaba fa sai Imam Ahmad yace mai kai canka waye zai ruko da azima idan kowa yayi ruko da rukhsa sai Imam Ali bin Madini yace abinda nake jin tsoro kada su azabtar da ni hadisan da ta haddace a zuciyana na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wahala su gudu shine abinda nake tsoro kada yanzu ba wai maslahar kansa ba yana jin tsoro kada azaba ta yi kada azaba ta kai azaba ko har abin da ya haddace amanta da shi ka ko san akwai matsala yace to wannan dalilin yasa yake ganin zai yi tawili zai yi akhdhu bir rukhsa kenan yayi fadi to wannan a wannan lokacin Imam Ahmad ya daga mai kafa amma da ya ci gaba da fadin yadin da bibiyan wa'annan malaman da suke gurbatattu masu aqidar mu'tazila wanda suke cewa qur'ani halitta ce ta ubangiji ba magana bane na Allah yana neman matsayi a wurin su su saurare shi dan ya ba su samu karkuwa a wurin su sai Imam Ahmad ya fushi da shi sai ya kaurace masa ruwayan aqran mudabbaj kenan ruwayatu qarin an qarinihi Imam Ahmad yayi umarni ga ɗansa Abdullah yace duk ruwayan da ka san na rawaito ta a cikin Musnad daga Ali bin Madini shafe ta har wani da shi daga yau shine ɗansa ya goge duk ruwayar da Imam Ahmad ya rawaito daga Ali bin Madini wannan shine dalilin da yasa in kana karanta Musnad da Imam Ahmad ba za ka tadda hadisi guda daya wanda Imam Ahmad ya rawaito shi daga Ali bin Madini ba wannan shine dalilin kuma a Musnad ya tattaro hadisai 30 da dan da yankai ba tare da maimaitawa ba da maimaitawa hadisai 40 a cikin Musnad kadai kaga shine ake kira المهنة كتاب المهنة وانا اللي تقفن جربا وانا امام احمد الشقا وانا شكرو تلاتين ده قدر كما يدوكي يجوري دوك عذابا ده اخي مسا يجوري كفتا وانا مغانا هر سيد الله يكاو متوكن بالله يتشيتو اكي كاليسو kuma a basu cigaba da karantar da sunna. Kaga da ya bi umarnin manzon Allah sai Allah ya kawo farmata mafita ko shi sa Ali ibn Madini da kansa yake cewa nasarallahu hadhihi al-umma bi rajulain. Allah ya ce miki wannan al'umma ta manzon Allah da mutane biyu bi Abi Bakr fi ayyamin ridda. Allah ya ce miki wannan al'umma da sayyidina Abu Bakr a lokacin da aka samu wanda suka yi ridda bayan mutuwar manzon Allah. Wa bi imami Ahmad fi ayyamil mihna. Da shi kuma Imam Ahmad a shekarun da Allah ya jarabci al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gurbataccen wannan malamin da ya dasa wa shuwagabanni. Shi yasa wani lokaci idan ka ga wasu shuwagabanni suna wani abu ka ba su uzuri. Akwai malaman da sun yarda da su sai abin da suka gaya musu shi za su yarda da shi. Kuma duk abin da bai fito daga bakin wannan malaman ba za su yarda da shi ba. Saboda kuma wa'ansu abubuwan ka ga wani shugaba na yi ka ba shi uzuri. Saboda akwai wanda suka yi hijaka ko suka yi kane-kane a gefensa kuma ba sa nuna mai sai abin da ya gani. Kuma yanzu matsala shi sa sai ka ba da uzuri a wannan haji. Imam Ahmad ya kasance yana kafirtar da Ahmad bin Du'ad al-Mu'tazili. Amma in an tambaye shi akan Ma'mun sai ya ce a'a Ma'mun ba kafiri bane. Me yasa? Yake saboda shi bai sani ba. An daura shi ne akai ko? Kaga yana da uzurin me? Jahilci. Saboda shi shugaba ne. To li Hanbal shine malamin yace wa ja'a fi kitabil mihna li Hanbal. Wannan littafi na mihna li Hanbal wai Hanbal din nan shine Abu Ali Hanbal bin Ishaq al-Shaybani ibn ammi Imam Ahmad dan baffan Imam Ahmad ne. Shi wannan ya rasu shekara ta 273 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga ya rasu bayan Imam Ahmad da shekara 33. Ina fata an gane saboda shi Imam Ahmad ya rasu shekara ta 241. Shi kuma ya rasu shekara 273. Kaga da 30 da nawa kenan? 33. Ina fata an gane tazarin mutuwarsu. Kuma ɗalibin Imam Ahmad ne. Shi ya rubuta wannan littafin saboda yana da tambayoyi da yake wa Imam Ahmad da kuma matukanu a kan rayuwarsa saboda ya yi neman ilimi a wurinsa. Sai ya ce kala shi yake faɗi. Imam Ahmad ya ce ina fata an gane annal Imam Ahmad qala lallai Imam Ahmad ya ce lam yazalillahu azza wa jal mutakalliman. Allah bai gushe ba mai girma da buwaya mai magana. والقران كلام الله عز وجل كما القران magana ne na Allah mai girma da duwaya raddi ne yake yi wa mu'tazila da jahaniya ghayru makhluq kuma qur'ani ba halitta bace kamar yanda mu'tazila da jahaniya suke magana wa ala kulli jihatin kowanne fuska qur'ani maganar Allah ne ba halitta bane ولا يوصف الله بشيء باء صفا تعالى دون ابو اكثر مما وصف به نفسه عز وجل يدا يندا الله مي جرما دبوايا يصفن كانسا دشي اي ا متسين كانوا مسلمي باي واك صفن تعالى دون صفن دباشي الله صفن كانسا دشي با تو الله يجي yana magana su kuma suka ce in an ce Allah na magana yayi kama da dan adam saboda haka ba su ma yadda Allah na magana ba kaga sun kore abin da ne Allah tabbatarwa ne kansa kuma ji wannan matsalan kuma suka dinga azabtar da mutane a su duk wanda bai faɗa haka ba suka ce kafiri ne a kashe shi a azabtar da shi a daure shi a dake shi a sa shi a kaza haka suka dinga azabtar da malamai har shekara 34 akai wannan azabar ina fata an gane sai daga baya Allah ya kawo musu sauki suka fita daga wannan tangi. To gashi malam ya koro mana bayani sai ya ce wannan bayanin ya zo ne a cikin kitabul mihna na Hanbal shine Abu Ali Hanbal bin Ishaq al-Shaybani kamar yadda muka ce ya rasu shekara ta 273 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina a shafi na 68 ku saboda yanayin lokaci sai mu tsaya akan wannan daba sai mu tashi wa awrada ibn abi ya'la an abi bakr bin al-marwazi qala sa'altu ahmad bin hanbal an al-ahadith allati taribbuha al-jahmiyyah fi as-sifat والرؤيا والإسراء وقصة العرش فصححها وقال تلقتها الأمة بالقبول وتمر الأخبار كما جاءت إن شاء الله إذا قال رايه مجلسي نقب إن شاء الله سبحانه وتعالى سيمتاشي أولنا نقع أولنا يكمات مجلس آية فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم نعم بعد داما من أكون تربية أسكن كراتم إن بابكم إن شاء الله سيمو تقيت أكا هكا سيمو يسلم. نعم وعليكم السلام. Guda ta kusa muka amma za ku ji shi a cikin karatu insha Allah ba abu ci guda ta kusa za ku ji shi imamun fil hadith ai ko shine muka ce ma fil hadith ai an faɗi wannan haka yazo ina fata an gane Imam Ahmad ai rayuwarsa aya ne saboda haka wanda bai san shi ya san shi wanda bai san shi ba to Allah yana bukatar ya san tarihinsa saboda in aka ce ma Imam Muhammad za ka san me dalilin da ya sa malamai suke kiran shi Imam Ahlus Sunna wal Jama'a eh azabtarwa a hana shi karantarwa a yi kaza amma duk da haka kuma ya hakura kuma ga duniya tana jiran ya bada fatawa cewa wa'annan mutanen sun cancanta a musu bore ana jira in ya bada dukkani zai dauka amma ce ina manzo Allah ya hana ku koma kaga in babu Allah a zuciyar mutum ai bayan da zai mutum zai bada fatan cewa zan ya halatta ba ko shi ba ake azabtarwa kuma gashi duniya tana jiran ya bada fatawa cewa shugabannin nan jininsa ya halatta za musu bore ga yan jarida ga waye kowa na jiran yana fadi shikenan za a dauka kuce a manzo Allah ya hana ku yi hakuri manzo Allah ce ku yi hakuri ku yi hakuri shi ba ki azabtarwa kuma ce ayi hakurin ba fata an gane to nan so nan ake samu wasu daga cikin malamai ana taba shi sai ka tace ai an taba addinin Allah shi ba ka taba amma sai ce ma an taba addinin Allah ya akwai matsala ina fata an gane an taba shi an taba addinin Allah kuma an ka taimake shi sai ce kai ai Alhaji wani akwai taimako saboda yana taimakonsa shi ne addinin Allah yana taimakon addinin Allah ha yana wa addini hidima in ka duba za ka ga ba wani masallaci ya gina ba ba wani makaranta ka safari ya gina ba sannan kuma ba wato wajen marayuwa abin nan ba a'a sai ka ga a'a shi ne kai kila an bashi mota kila an bashi kaza sai ce kai ai Alhaji hadimul islam ne kaga wannan ba daidai bane ina fata an gane ba wai ana inkarin taimakawa malami bane daman ai shi ya fi cancanta a taimaka masa saboda ya samu dama ya yi zurfin ilimi saboda ya karanta da mutane kuma ya wayar wa da mutane kai amma ai ba shi bane gaya ina fata an gane kamar yadda wanzu suke mai da shi a yanzu in kai in ka taba shi to ka taba musulunci in baka mai ba kuma baka taimakon musulunci ko da kana yi wa mutane a waje shi baka mai zo ai baya taimakon addini saboda shi ne addinin in an bashi an yi wa addini in an hana shi an hana addini kaga wannan akwai matsala ina fata an gane to kaga wannan ba daidai bane to malaman musulunci haka wato rayuwarsu ta kasance wajen daura mutane akan wato sanin addini da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma shine ake so ni da kai mu koya ina fata an gane mu koya hakuri da juriya yau ba gashi muna tukuka shugabannin mu kaza bane ko muna cewa kaza muna ce kaza sai ka ji mutane suna cewa guda can ba mutane ba ba malaman bane suka ce ai musu bore akai musu bore me yasa ne yanzu kuma za su ce kada ai bore a'a daman can ba malaman suka faɗi ba wanda suka yi wannan kuma ƴan siyasa ne an ba su kuɗi ne suka yi talla ina fata an gane amma in dai malami ne na musulunci ya sani a rubuce sama da shekara 1000 da suka wuce manzon Allah ya hana yi wa shugabanni bore duk irin fakarancin da shugabanni ke yi duk irin barnan da ko suke yi manzon Allah ce ku yi hakuri da su ku jarabawa ce Allah ke muku kuma hakurin nan ita ce ibadar da ni da kai za mu yi kuma ba wai dan ana tsoron su ba a'a saboda me wanda Allah ya turo shi da sakon shine ya gaya mana za a samu irin wannan zamanin kuma maganin wannan abin shine mu yi hakuri yanzu mu kasanta kasashen da suka ki yin hakuri da su din me ke faruwa kin za mu yi kama adalci Libya Sudan Syria Somalia Misra ko da sauransu duk wannan din in ka zo zaka yi analysis din ka cewa kanka adalci haka ta hayyau ya haifar da dame ido ba ko eh ba ai na tuma da dan sauki akan Somalia ai sai kaptan ne ai yau wato kaga kuma su din ma haka ne rashin hakurin ne to ai na gudu ba Najeriya ya zo ya mutu ba to Najeriya gudu ya dawo kuma in kaga kafiri a Somalia su zuwa yi ka so kaptan su amma ta zazzaga suka ce ranka ta kaptan su ranka ta kaptan su za ka gani dukkansu musulmai ne ina fata an gane ba za ka taɓa ganin wanda ba musulmi ba a garin sai dai in ba ko ne zuwa yi amma dukkan su kuma kabila daya to ina fata an gane amma ga su nan lafiya lau ga shi nan har yanzu matsalar kuma har yanzu ba a fita daga wannan matsalar ba a Somalia ne ba in ka fi kowa makami a unguwannan kai ne shugaba sai abin da ka bada haka ake fara yi wa ko anaki fauda rayuwa ta dabbanci irin wannan fa shi ne fa irin wannan tunanin ake cewa wai ni da kai wai shi ne wayewa ka fito ka nuna ƴancin kai magana ai demokaradiyya ne eh demokaradiyya ne amma mu musulmai ne addininmu yana sama da demokaradiyya saboda haka addininmu ne ya haramta mana yin haka kaga ko koda demokaradiyya ta halatta mana mu ba za mu bude demokaradiyya ba addininmu za mu bi saboda addininmu yana sama da demokaradiyya na'am na sani kaga da kaga yanzu ma kaɗan ma kenan ai da an bi abin nan ba ya wuce haka kuma ba za su ƙara yin wannan shedancin ba to amma abin da nake so mu gane kaga in an arewa ya tashi magana za ka ji ce ai mu nan arewa ake wulakanta mu ake mana kaza ana mana kaza saboda ba ma magana saboda ka mu ma mu fito mu nemi ƴancin mu kaga waɗanda suke kananan kwakwale na tunani yara matasa sai ka ga an ja su wannan an kashi 10,000 ya fito wannan an kashi 20,000 ko sai a zo a rike signboard a bakin titi ana goma sun kaza ba ma shikenan fa sama kwadewa shikenan waye zai fi shan wala shi din nan dai wanda ya ba shi 10,000 in garin ya kaure zai tafi yana da ticket din wata kasa indijin din wata kasa zai gude ban shi a nan kai kuma da kai da kwanka da kwarkwatanka duk ku ta wahala a ciki
shine matsalar da mutanen mu suka kasa ganewa ba wai tsoran abin ake ji ba a'a addini ne ibada ne Allah ne baya son haka kuma manzon Allah ya hana mu to duk kuwa mutumin da ya kibin dokar manzon Allah me zai faru da shi wahala yahzar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim Allah ce lalle masu saba wa umarnin manzon Allah su yi hattara kada wata musiba ta same su ko azaba mai radadi to mutane da yawa a yau musamman arewa da irin wannan tunanin ake yakan matasan mu sai kaga an ce ai ba su da wayo ba mu da ilimi ne shi sa an rena mu ne saboda haka mu fito mu nuna kaza shugabannin mu da muke kaza a'a mu musulmai ne ko masu demokradiyyar da suka zo sun tada mu ne da addinin mu kaman su wa an ta ai an tada su ko riga ba su da shi su suka ba su riga ina fata an gane su suka ba su riga suka ba su kaza shi sa duk abin da suka nuna musu shine daidai su a wurin su to mu kuwa saboda muna da addini sun zo sun tada irin tarbiyyar da al-mujaddid ko Sheikh Uthman bin Hodi rahimahullahu ta'ala ya bada a arewa na tarbiyya muna da ladabi mun san na gaba da mu muna da mutunci muna da kawaici muna bin dokar Allah haka muke rayuwa da suka zo suka rasa yanda za su yi da mu sai suka yi amfani da sarakan mu ko suka mallake mu to da suka tashi barin mu sai da suka tabbatar sun sassake wato gwiwowin wa'annan sarakan suka kakkaɓe su da yanda gabaki masu da kima masu da daraja kamar yanda suke da shi ne a da kamar shi matsalan sai aka har aka su ma aka yaƙi kwakwalensu sai suka mai da kansu sarakun gargajiya wanda asalin duk wani sarki da suka niya arewa addini ne kafa shi shine tarbiyyar da Sheikh Uthman bin Hodi ya bada amma aka yaƙi wannan kwakwalwar har suka kai yanzu ba sa ma jingina kansu ga addini sai su ce maka me su sarakai ne na gargajiya sai aka ce ga sarkin musulmi wajen a nuna maka akwai bambanci tsakanin su da wancan duk wanda yana daga cikin gazuwar fikir da turawa suka yi ina fata an gane aka sa daidai da kansala ya fi shi daraja in ya yi tutu to ba da ya yi kaga duk wannan saboda sun san irin tasirin da waɗannan mutanen suka yi lokacin da suka shigo to daman su kuma innal muluka ne idza dakhalu qaryatan afsaduha in suka shigo ƙarya mutane lalata su za su yi suka tabbatar da cewa in suka bar wa'annan mutanen da tasirinsu to nan gaba yanda suke so su gudanar da demokaratiyya a gaba ba za ta samu ba sai suka fara taɗiye ƙafafuwansu da gwiwowinsu shine har yau kenan kaga yanzu an kai ga sarakanmu ba ma ganin su da daraja har kaga an ɗauki mun jifa an jifa mai sarauta kaga abu ya lalata haka na ana nan to tsora malaman to dama an san cewa su ma suna da vital role da suke playing a cikin al'umma su ma yanzu sai aka fara taɗiye ƙafafuwansu ta hanyar siyasa ina ba ta an gane sai ka ji mutane suna ai malaman nan ai su ne suka jawo mana wannan bala'i Allah ya isa tsakaninmu da su to malamin da zai karantar da kai Allah ya karantar da kai manzon Allah ya nuna ma alkhairi ya nuna ma sharri ka zo ka daina ganin shi da kima to ka buɗe kanka alaka ke ina fata an gane to duk in ka ta ganin shi da kima ba zai faɗi ka saurare shi ba ba zai hana ka ka hannu ba ba zai tsawatar maka ka tsawatu ba sannan ba zai nuna maka illan abin da kake so kai ba ka karɓa to kaga ko me zai biyo baya duk mutanen da ba sa ganin kimar ilimi da darajar masu ilimin to ba abin da in aka kawo musu da ba za su karɓa ba to duk wannan turawan yamma sun riga sun gama da mu sai suka fara cikin mu suka fara zare tufafinmu saboda tufafi yana daga cikin abin in aka raba ka da shi to ba abin da za a kawo maka da ba za ka karɓa ba shine al'adanka me za ka ce al'ada ai ma'tada alaihi nas abinda mutane suka saba da shi yau da gobe to in aka raba ka da al'adanka komai aka baka za ka karɓa a da ai da wuya ka zo ka ga arewa matashi ko dattijo ya sa maka gajerun kaya haka ne in muka koma ɗan baya-baya zamanin su su dauna ba sai ka je da nisa ba ko me suke yi ko ingila aka nuno shi da me za ka gan shi babban riga da ne rawani ya daura kemunsa ko na ustaz to yanzu sai kaga mutum musulmi ne kuma arewa ne zai je maka tuni shi a'a yana ganin ci baye ne ya sani kaptani da ne dan ubansa sai dai dauko maka coat da metal ya sa maka ya talking shi yana ganin ya waye kuma su ba sa burge shi haka burge su amma da zaka sa kaptani ka sa malamin ka zo sai a girmama ka sama da wanda saboda an san cewa wannan al'adan ka ne dan kuma wancan ba al'adan ka bane al'adan su ne to amma mutanen mu mun kasa gane wannan karatun ina ganin wayewa ne yanzu ana world of computer ne ko globalization saboda haka duniya tana kawai a tafin hannu ce saboda haka bai kamata ce wannan ba kana abin nan shi ne aka yake mu shi yasa kaga yau aka fi kowa shan wahala saboda ababen da suka fi komai tsada da kyawu a cikin mu an zare mana shi to yanzu me zai faru komai zai iya faruwa ya da ba sai ka je da nisa ba nan 80s ma yaro in ka da wuya kaga yaro yana shan kaga yana shan rake a titi yana kafi yana shan rake da wuya yanzu ba hadda tilo za ka gani yana tafiya kuma yana sha lafiya lau ba wani matsala haka duk wasu ɗabi'u kyawawa da ke cikin mu na al'ada da sauransu sai aka zare mana shi sai aka ban mu da wancan aka jirge mana shikenan sai zama mana matsala aka cire mana kunya yanzu wani irin fitsara ne 'ya'yanmu ba sa yi a social media wanda in nan shekaru goma kawai da suka wuce wanda ya mutu a wannan lokaci inda zai zo yanzu in ya zo zuciyarsa ta kusa fashewa saboda bakin ciki saboda ababen da bai taɓa gani ba yau gashi 'ya'yanmu ne suke yi wanda da karna ne ke yin wannan ina fata an gane ko kristocin ba sa yi karna ne masu yin wannan wanda ba su ma da addini kwata-kwata su ne ke yin wannan amma yanzu me 'ya'yanmu ne ke yi fitsara iri-iri kuma ba wanda ya isa ya magana in kai magana ma cibi ya zama kari Allah shirye da mu kai ba mu ikon tuba ya kyara mana ɗabi'unmu ya ba mu ikon dawowa zuwa ga abin da zai kai mu zuwa ga resa kuma ya fitar da mu daga irin waɗannan musibu da bala'in da muke fuskanta a wannan ƙasa tamu musamman ma a cikin arewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.